وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yammaci na 17 ne ko ga watan Zulqa'da, hijirar Annabi Muhammad sha 19 ga watan Zulqa'da, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 8 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari wacce cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad. Littafi ne asalinsa na babban malami Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, wanda babban malami Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi ya yi masa ainihin wato ya yi kulasa ɗinsa, ya zama ya takaita shi. Wannan kuma shi ne darasi na 8 a cikin ainihin wato darussan da muka gabatar a cikin wannan littafi. Muna dai cikin bayani a kan sallah, wanda darasin da ya gabata mun shiga rukuni na gaba cikin sallah, shi ne bayan gama karatu sai muka tattauna game da ɗaga hannu da kabbara domin tafiya ruku'u. Bayan ainihin wato ruku'u an faɗi kaifiyar yadda ruku'u ya kamata ta kasance, in dai mutum mabiyin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to zai yi ƙoƙarin ya ga ya kwaikwayi Annabi sallallahu alaihi wasallam a komai. Da haka babin sallah ga yadda Annabi yake yin ruku'u, bayan ya sunkuya yakan riƙe gwiwoyinsa kamar ya damke su haka, sannan yakan buɗe tsakanin damatsansa da kwiɓinsa, sannan yana daidaita gadon bayansa ya kuma miƙar da shi, baya sunkuyar da kansa ba kuma ya ɗaga kansa sama, kansa yana yin daidai da gadon bayansa sallallahu alaihi wasallam. To bayan ya yi wannan ruku'u yakan yi zikiri daban-daban a cikin wannan rukuni, wanda mun yi wasu daga ciki kamar subhana rabbiyal azim, kamar ainihin wato subuhun kudusun rabbul mala'ikati war ruh, irin su allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa azami wa mukhi wa asabi. To wannan dai yana daga cikin abin da aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta, wani lokaci ya karanta wannan zikirin, wani lokaci ya karanta wannan. To bayan yayi wannan ruku'un yakan taso daga ruku'u. A lokacin da ya taso daga ruku'u yana tasowa ne da sami Allahu liman hamida, sannan lokacin da gadon bayansa sallallahu alaihi wasallam ya gama miƙewa ya tsaya kyam a tsaye, sai kuma ya ce rabbana walakal hamd. Zikirin rabbana walakal hamdu kamar yadda muka karanta satin da ya wuce akwai sigogi guda huɗu, duk wanda kai ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma mafi cika shine allahumma rabbana walakal hamdu. Amma idan ka yi allahumma rabbana lakal hamdu ya yi, in ka cire allahumma ka ce rabbana walakal hamdu ya yi, in ka cire allahumma kuma ka cire wawan din ka ce rabbana lakal hamdu, duk ruwayoyi sun inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan dai a wannan rukuni na ɗagowa daga ruku'u, bayan ya taso da sami allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamdu yakan ƙara da wato mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد da kuma wasu azkarin waɗanda su ma sun tabbata bayan dagowa daga rukuwi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada su ba komai za a kawo anan ba domin shi littafin summary akwai babban littafin wajen mujalladi 4 ko 5 to anan kila shine ibnu al-qayyim yayi bajin ko ya baje kolin komai da komai amma shi nan so akai an takaita littafin ne dan a iya karantar da shi cikin takaitaccen lokaci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dago daga rukuu ga abin da yake fada to bayan nan kuma sai muka shiga wani fasali fasalin shine bayan dagowar annabi daga ruku'u yana yin kabbara ya tafi sujada to wajen tafiya sujada din kamar yanda mun karanta cewa akwai sabanin malamai game da tafiya sujada shin mutun zai tafi da gwiwoyinsa ne ma'ana gwiwoyi su riga zuwa ƙasa sannan daga baya hannu goshi ya biyo baya wannan shine ra'ayin shi kansa Ibnu al-Qayyim ya nuna cewa wannan ita ce sahihiyar wato kaifiya ta tafiya sujada mutum zai tafi ne da gwiwoyinsa su za su fara dira a ƙasa sannan sai kuma sauran duk abin da zai biyo baya biyo baya duk da cewa akwai kaulin malaman da suka ce a'a su a fahimtar su game da lafuzan hadithin musamman hadithin Wa'il bin Hujr shine za a fara tafiya ne da hannaye ma'ana hannaye su za su fara kaiwa ƙasa sannan gwiwoyi su biyo baya to wannan kamar yanda muka faɗa dai babu rigima akan a ƙarƙashin wannan wasu malaman sun tafi akan wancan wasu malaman sun tafi akan ainihin wato wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya hana kamanceceniya da dabbobi a kowane irin kaifiya ko cikin kowane rukuni cikin rukunan sallah ya hana durƙuso irin na raƙumi ya hana waiwaye irin na dila ya hana shimfiɗa hannaye irin shimfiɗawar zaki ko kura ko kare ko mage ya hana caccake mutum ya caccake kafafuwansa ya zauna akan dunduniyarsa irin caccakewar kare ya kuma hana koto irin na hankaka sannan ya hana wato daga hannaye lokacin sallama kamar jelar ainihin wato doki wanda take bata tsayawa guri guda wannan shine inda muka karanta satin da ya wuce qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kana yasjudu ala jabhatihi wa anfihi duna kauril imama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sujada akan goshinsa ne da hancinsa ba akan nadin rawaninsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rawani ahyanan yana sanya hula ahyanan wani lokaci yakan hada hula da rawani ahyanan da haka duk wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci za ka kansa da rawani kawai ba hula wani lokaci ga kansa da hula babu rawani wani lokaci kuma ga ya hada guda biyan ga hula ga rawani abinda dai ba a samu annabi yana yi ba shine babu hula babu rawani ba za ka ga kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu hula babu rawani kamar yanda hadisai suka tabbata da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada ne akan goshinsa da kuma hancinsa ba akan nadin rawaninsa ba walam yathbut anhu sujuda alai bai tabbata ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada akan rawani wa kana yasjudu ala al-ard kathiran ya fi yin sujada akan tantagariyar ƙasa a mafi yawan lokuta wa ala al-ma'i wa at-tin yakan yi sujada akan ruwa da kuma at-tini wato laka ko ainihin wato yumbu ko tafo wani lokaci akan yi ruwa masallaci ya cika da ruwa tunda masallacin sa kana ala arishin ba masallaci bane irin wannan wanda aka inganta shi aka yi dakin aka yi wannan za a ga zarbar dabino ko kuma ganyen dabino da shi aka yi rufi da aka yi ruwa ya kan zubo cikin masallaci kuma gurin cikin masallacin ba siminti bane ballantana a ce an sa tayil ko shimfiɗa rairayi ne da aka wani lokacin aka shigo da ƙasa gurin sai ga gurin ruwa sakamakon zubar ruwa a cikin masallacin sai ga ruwa duk ya caɓe gurin to an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyamar sa goshinsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko da ku akan ainihin wato cikin caɓi ne ko kuma ainihin wato akan tabo baya jin nauyin yin haka sallallahu alaihi wa ala al-hasir al-muttakhidin kuma yakan yi wato yakan yi sujada akan tabarma al-muttakhid wa na can al-khumra wata karamar tabarma ce
wanda wani lokaci za ka ga ba babba bace ita ce al-khumra an gane kamar yanda ya faɗa hadisin muwaffa nawilin al-khumra yake cewa na Aisha da komai yar karamar tabarma a masallaci tace tana da haiza yace ai hailaki ba hannunki take ba hasir kuma za ta zama babbar tabarma wanda dai duk aka yi ta daga ainihin wato khusin nakhal to annabi sallallahu alaihi wasallam bi yakan yi sujada akai wa alal farwatil madbugha arwaitu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ainihin wato yin yakan yi sujada akan fatar da aka je mi kamar kana iya cewa buzu kenan ko yana yin alwa yana yin sujada akan buzu ko kace agale mi in ka koma wani wata hausar to yakan yi sujada akan ainihin alfarwatul madbuga ma'ana fatar da aka je mai ta annabi yakan yi sujada akan ta sallallahu alaihi wasallam amma abin da yafi yawa shine annabi yafi yin sujada akan kasa domin wannan ya fi nuna tawadu amma kai masallacinka da kafir ba a ce kuma sai ka ɗebo ƙasa ka zuba a yanayi ne da yanda ya samu kansa masallaci aka yake da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaji yanda yake tsoro goshinsa da hancinsa a sujada kuma wannan ya nuna sujada wato hanci da goshi gaba ɗaya ne kamar yanda hadisi ya zo cewa gaɓoɓi guda bakwai su ne ake so su taɓa ƙasa a wajen sujada da annabi ya tashi lissafa su sai ya haɗa hanci da goshi a matsayin gaba ɗaya da aka dage hanci ka sa goshi kawai sujada ba ta cika ba sai ka hada da hanci da goshi shine ya zama gaba ɗaya sannan sai tafukan hannaye guda biyu ka gan ka hada uku kenan sai guyoyi guda biyu ka hada nawa ka ga biyar kenan sai kuma sudurul kadamai can wajen farata inda mutum ke lankwashe kafafuwansa guda biyu daga digansa ka ga waɗannan wurare guda shida guda bakwai kan su ne wuraren da ake so su zamto sun yi sujada wa kana idza sajada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sujada makkana jabhatahu wa anfahu min al-ard yakan tabbatar da goshin sa da kuma hancin sa a kasa wa nahayadaihi an jambaihi yakan kuma nesantar da hannayensa daga barin gefofin sa baya tattakurewa a cikin sujada kamar yanda za ka ga wani ya dunkule kamar bushiya in zai yi sujada saboda kyoya ko lalaci ko wani abu mai kama da haka sai ga mutum ya dunkule a sujada nan din ya haɗe da nan nan ya haɗe da ciki bi ya dunkule guri guda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba haka yake sujada ba yakan buɗa nan baya haɗuwa da nan nan baya haɗuwa da cinya ko ciki haka yake buɗawa sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana wa kana idza sajada manzo Allah ya kasance idan yayi sujada makkana jabhatahu yakan tabbatar da goshinsa ne wa anfahu da hancinsa min al-ardi a kasa wa naha yadaihi yakan kuma nesanta hannayensa an jambaihi gabarun kuyafinsa ko gefofinsa wa jafahuma yakan nesanta su sosai hatta yura bayada ibtaihi har akan ga hasken hammatarsa sallallahu alaihi wa sallam ya kai matuka wajen budawa kenan an gane ko to kai ma zaka buda gurgurdan yanda baka tattakure ba kuma kar kai banga banga yanda zaka hana sauran yan uwanka da suke sahu tare da kai yin sujada yanda ya kamata an gane ko amma idan mutum liman ne shi kaga shi kadai ne a can inda yake limanci da haka zai iya budawa yanda ya kamata shi kuma in a cikin sahu mutum yake zai buda din ba zai tattakure ba amma kar ya zama to kuma ya cutar da makwabtansa makocinsa na dama da na hagu wajen yin sujada wa kana yadau yadai to idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi sujada an ce goshinsa da hancinsa yana taba kasa sannan an ce yakan buɗa nan baya haɗewa da nan yakan ɗaga nan baya haɗewa da ciki ko cinya sallallahu alaihi wasallam to hannayensu kuma ina suke sai ce wa kana yadau yadai manzo Allah yakan ajiye hannayensa hazuwa mankibaihi daura da kafadinsa wa uzunaihi da kuma kunnuwansa in kun tuna a kabbara harama an faɗi in ɗaga hannu ko daura ma'ana kusa da kafadu ko kusa da kunnuwa to haka a cikin sujadan ma ko ka basu daura da kafadunka ko kuma ka ƙara su gaba su zo daidai kunnuwanka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana ajiye hannaye za ka ga wani ya manto su a can baya musamman dattawa masu shekaru za ka ga su suka fi yin haka Allah ya kara musu lafiya za ka wani lokaci sai su manto hannun a can baya wala Allah dai saboda yanayin jiki da raunin jiki ne watakila watakila kuma dai akwai karancin sanin inda ya kamata a ajiye hannun shi yasa ake manto shi a can baya da haka mutum ba zai baro hannun a can baya ba zai matso da shi ne kuma wannan sai yafi yin sauki yafi sauki gare shi fiye da ya manto shi a can baya in ya ajiye shi daidai kafadarsa ko daidai kunnansa zai ga a sujada tafi masa sauki sai yafi sanye maza maza ya daga sai yafi kaguwa da ya daga in a can ya manto hannun domin wani nau'i ne na gwala gwala yayi wa kansa ina fata an fahimta
na'am yake cewa waya atadilu fi sujudi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daidaita a cikin sujadarsa ba sujada yake da ya dora goshinsa kamar akan garwashi nan da nan ya dago ba yakan daidaita ne a sujadarsa wayastaqbilu bi atrafi asabi'i rijlaihi alqibla yakan fuskantar da gefen ɗan yatsunsa na kafa su kalli alqibla shi ma wannan yana daga ciki dan haka in ka kwantar da kafafuwan ka kallon kwasa su kaga gafara kansu nan nan shine sudurul qadam ta ciki kenan in kallon kwasa sa ka sai su ma su kalli inda kake kallo kaga ɗan yatsun ka soke su kallon kwasa su su ma sun fuskanci alqibla kamar yanda kai ka fuskanci alqibla to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗan yatsun kafarsa haka yake musu su ma yakan daidaita su sai su kalli alqibla wa yabsutu kaffaihi yakan kuma shimfide tafukansa wa asabi'ahu da ɗan yatsunsa yakan shimfide su ainihin wato a ƙasa wala yufarriju bainahuma wato idan ya tashi ya dago daga sujada to ɗan wato hannayensa da tafukansa yakan shimfide ne akan cinyoyinsa ko kan gwiwoyinsa sai malai ce cewa wala yufarriju bainahuma wala yakbiduhuma la yufarriju bainahuma baya wawware tsakaninsu an ce zai ajiye su to kada ya haka kamar mai dakuwa kar ya wawware ɗan yatsun haka zai haɗe su sannan kada ya dunkule su kamar wani wanda ba shi da ɗan yatsu shine wala yakbiduhuma baya damke su haka sannan baya ware su haka haka yake a haka yake ajiye su ya kalli alqibla su ma su kalli alqibla ina fata an fahimta wa kana yaqul to yanzu yayi sujada kenan goshinsa yana ƙasa hancinsa yana ƙasa tafukan hannayensa ga su su ma sun yi sujada suna ƙasa gwiwoyinsa da gefen wato gefen ɗan yatsun kafafuwansa su ma duk sun kalli alqibla duk su ma suna ƙasa to lokacin da yayi wannan irin kaifiya ta sujada wa yaquli yana cewa subhanakallahumma rabbana subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa amara bihi kuma yayi umarni da yin wannan zikirin a cikin sujada mafi karancin zikirin da zaka yi a cikin sujada shine subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la annabi haka yake yi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarce mu mu ma in mun yi sujada mun yi wannan hadisi ne wanda yake mun karanta shi a can baya takhrijin sa ya gabata wa kana yaqulu yana cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli kamar yanda ya tabbata yana yin wannan zikirin a ruku'u to yana yin sama a cikin sujada shi ma wannan bayanin sa ya gabata wa yaqulu yakan ce kuma subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh shi ma wannan hadisin ya gabata satin da ya wuce din yana yin waɗannan azkar din a cikin ruku'u bambancin kawai a ruku yana subhana rabbiyal azim a sujada kuma subhana rabbiyal a'la ina fata an gane wanda a cikin wannan tasbihin na subhana rabbiyal a'la malamai suka ce yana sake tabbatar da cewa Allah a sama yake gashi ya sa goshin sa a kasa amma yana subhana rabbiyal a'la ina fata an gane shi kansa a cikin wannan tasbihin akwai tabbatar da sifatul uluw lillah an gane ko wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta wannan shi ma a cikin sujada yana cewa allahumma laka sajadtu ya allah gare ka nayi sujada wa bika amantu da kai kadai nayi imani wa laka aslamtu gare ka na mika wuya sajada wajhiya ya allah ga fuskata ta yi sujada lilladhi khalaqahu ga wanda ya halicce ta wa sawwarahu ya suranta ta
wa shaqqa sam'ahu wa basarahu ya tsaga jinta da galinta tabarakallahu ahsanul khaliqina mafi kyawun masu yin halitta albarkarsa ta yawaita shine Allah wannan shi ma ya gabata bambancin kawai can Allahumma laka raka'atu nan kuma Allahumma laka sajadtu wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu wannan shi ma yana cikin zikirin da annabi in ya kai goshin sa kasa yakan karanta shi yace ya Allah ka gafarta min zunubaina duka kanana da manya manya shine dikkahu dan kankanin zunubi wa jillahu da babba wa awwalahu da zunubi na farko wa akhirahu da na karshe wa alaniyatahu wa sirra da wanda ne a bayyane da na koyi duk Allah ka gafarta su da haka wannan shi ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta shi a cikin ainihin wato sujada wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi a cikin as-sala hadisi na 483 haka imam abu daud a cikin as-sala hadisi na 878 hadisi ne na sahabi abi huraira Allah ya kara masa yadda wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khati'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta kai daga jin wayannan azkar din ka san suna fitowa daga bakin wanda ya san waye Allah kai daga jin su zaka dinga jin kanu su da irin kalmomin dan zabbabun kalmomi ne daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka haddace su yanzu aka ce kayi sujada ka manta da kowanne abu na duniya ka sa Allah a ranka kana yi wa Allah irin wannan kirari kana kiran sa da irin waɗannan kalmomi zaka sha mamaki yanda al'amura za su dinga warwarewa ta fata an gane yace ya Allah ka gafarta min khata'i kuskure na wa jahali da wautata wa israfi da ta'adi na fi amri cikin al'amurana wa ma anta a'lamu bihi minni da abinda kai ka fi sanin sa game da ni Allahumma ighfir li jiddi ya Allah ka gafarta min abinda nayi jiddi da gaske ina sane wa hazali da abinda nayi cikin wasa wa khata'i da kuskure wa amdi da ganganci wa kullu zalika duk waɗannan abubuwan indi daga gare ni Allahumma ighfir li ma qaddamtu Allah ka gafarta min abinda na gabatar wa ma akhartu da abinda na jinkirtar wa ma asrartu da abinda na boye wa ma a'lantu da abinda na bayyana anta ilahi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba ni da wani abin bautawa bisa cancanta ce kai wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin ad-da'awat hadisi mai lamba ta 6398 da kuma hadisi mai lamba ta 3399 haka Imam Muslim a cikin az-zikr wa du'a hadisi mai lamba ta 2719 hadisi ne na sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda wa amara Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bil ijtihadi fi du'a da rike wuta a addu'a fi sujudi a cikin sujada mutum ya rike wuta fi du'a wajen nacewa Allah da addu'a fi sujudi a cikin sujada ka sa goshinka a ƙasa to ka zo gabar da bawa yake samun kusancin da Allah subhanahu wataala da haka anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da duk wanda ya sujada to yayi iya bakin kokarin sa wajen yin addu'a a sujada wa qala har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu qaminun an yustajaba lakum innahu yanda al'amarin da sha'anin yake qaminun ya dace an yustajaba lakum a ansa addu'o'in ku a cikin sujada ya dace duk wanda ya fada ya sa goshin sa da hancin sa a ƙasa yayi wa Allah sujada annabi ya ce ya dace ainihin wato a amsa masa addu'a ta kaga kenan muhalli ne na ainihin wato tura application da karka manta tattaro application din duka an bayyanta da ka sa goshin ka a ƙasa sai kai ta ainihin wato turawa wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin as-sala hadisi na 479 Imam Abu Dawud shi ma ya ruwaito wannan hadisin a cikin as-sala hadisi na 876 Imam Ahmad a cikin Musnad din sa mujalladi na 1 shafi na 219 hadisi ne na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda wannan kaji idan kayi sujada zabu zabbun zikirai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan kala kala shi ake kira ikhtilafut tanawwu kuma in so samu ne ka dinga wato nau'antawa wani lokaci in kai wannan wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan dan dacewa da sunnar annabi ta ko ina sallallahu alaihi wasallam dan in aka tashi ba da sakamako ya zama to kowane bangare kana da kaso kana da nasibi a ciki duk da cewa kamar yadda muka karanta a ruku'u satin da ya wuce in ka dauki guda ɗaya kai tabauta wa Allah da shi har ka koma zuwa ga Allah Allah ta'ala ya karba ko ba kai laifi ba amma tunda annabi yakan nau'antawa kuma nau'antawa kai ma ba za ta gagare ka ba za ka iya to ka cancan ka samu guda biyu ko uku a ciki ka haddace wata sallar kai wannan wata sallar kai wannan ko yau ka gaba ɗaya sallolin ka ne ka dauki zikiri ɗaya ka zama shi kake yi gobe kuma ka dauki wani zikirin ko sati dai kana wannan zikirin wani satin kuma ka dauki wani zikirin duk da yanda ka tsara amma dai ana gaya ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zikiri ɗaya yake yi ba cikin ruku a cikin sujada yakan nau'anta faslu malai yace ga wani fasl thumma yarfa'u ra'sahu yanzu mun yi sujada to sai kuma me dagowa daga sujada to sai yace thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dago kansa daga sujada mukaddiran yana mai yin kabbara ghayra rafi'in yadai sai dai anan baya daga hannayensa an gane ko mun karanta in za a dago daga ruku'u za a daga in za a tafi sujada za a daga amma a sujada din ya tafi sujada zai kuma dagowa baya sake daga hannayensa thumma yajlisu muftarishan sannan yana zama irin na wato iftirash wato zaman sallah zaman tahiyya iri biyu akwai aliftirash akwai attawarruk aliftirash da attawarruk aliftirash zai karanta mana shi a yanzu attawarruk shi ma zai gaya mana shi a dan juma kadan an gane ko to sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu yana zama muftarishan yana shimfude kafafuwansa wace kafa yake shimfudewa sai yace yaftarishul yusra yakan shimfude kafarsa ta hagu wa yajlisu alaiha kuma ya zauna a kanta wa yansibu al-yumna sai ya kafe kafar dama din wa yadau yadaihi ya kuma dora hannayensa ala fakhizaihi akan cinyoyinsa masu albarka sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wane ne yayin irin wannan zaman to babu at-tawarruk din da yake banga malam Suleiman can to shi kuma bamu zo kan wannan yawa gyara yi aliftirash yawa aliftirash yawa akan yawa akan aliftirash dan jiyo mu ga yawa kaga ya taukushe kafar hagun ya zauna akan ta ita kuma ta daman ya kafe ta to wannan irin wannan zaman shine aliftirash an gane ko shine aliftirash to shi wannan zaman zamane idan limamin kuwa yayyen liman ne kai kana shigowa ka san raka'a biyu akai domin da ka shigo za ka same shi yayi aliftirash in ka tarar da liman a sallah mai raka'a fiye da biyu yayi irin wannan zaman yana nuna maka cewa raka'a biyu akai idan kuma ka zo ka tarar yayi ɗaya zaman at-tawarruk in dai yana yin sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna maka cewa an zo raka'a ƙarshe an gane ko wayaj'alu hadda mirfaqaihi ala fakhizai yakan sanya tsinin gwiwoyin hannayensa a kan cinyoyinsa an gane hadda mirfaqai kaga tsinin kenan gefen nan mirfaq gwiwar hannu haka to yakan ajiye ta ne ala fakhizaihi akan cinyarsa tunda dama ya shimfide hannun akan cinya to da haka tsinin ainihin mirfaq kokon wato hannunsa shi kuma ala fakhizaihi ya ajiye shi akan cinya wa tarafu yadai wa tarafu yadaihi da kuma gefen hannayensa ala rukubatihi shi kuma ya dora akan gwiwoyinsa wa qabadathnaini min asabi'ihi ya damke wato ƴan yatsu guda biyu daga cikin ƴan yatsunsa da wannan guda nawa kenan biyu shine ma'ana wa qabadathnaini sai kuma ya rintse ko ya danke ƴan yatsu guda biyu da wannan karamin da mai bunsa an gane ko sannan wahallaka to tunda ya danke waɗannan sai kuma wahallaka sai yayi kuri sai yayi halka shine yayi kuri da ƴan yatsunsa guda biyu kaga da wannan shi kuma da wannan su kuma haka kenan wayannan ya danke su da wannan babban ɗan yatsa da wannan alwusta su kuma yayi halka da su yayi kuri kamar zobe da su shi kuma wannan an ware shi an mikar da shi shi yasa suka ce kaifiyar haka za ka yi kenan duk da cewa akwai wanda suka ce haka shi ma an kai hakan ka danke guda biyun wannan kai halka da shi wannan kuma ka mikar da shi da haka wasu suka ce haka za ka yi sai ka dinga kada shi haka wasu kuma suka ce haka za ka yi sai ka dinga kada shi sama da ƙasa to game da kadawar duk malamai sun hada kan mikarwar ba sabani malamai duk sun hadu akan mikar da hannun wato abin nan raf'ul yad amma game da at-tahrik to anan ne malamai suka yi sabani motsawa za a yi ko kuma tsayar da shi kawai za ka yi chak an gane ko mazhabin hanafiya su sai suka ce za a daga shi ne a wajen annafiyu za ka lankwashe shi a wajen isbat shi kenan kawai misali ka karanto tahiyya at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la to anan ne yana haka daka ko kuma suka ce wato in ka zo su suka ce yana haka sai ka zo ashhadu an la to anan zaka daga shi Allah ilaha sannan illallah to anan ne wajen in wajen annabi sai ka daga sama al isbat sai kuma ka saukar da shi kasa to iya nan ne kawai zaka kada hannu amma in ba nan ba kawai hannunka sai yake in kaga hannunka yayi sama yayi kasa to ka zo wajen annabi wal isbat ma'ana wajen annabi shine ashhadu an la ilaha kaga kai annabi illallah kai isbat to anan ne za ka ga hannunka kawai ya kada yayi sama yayi kasa wannan shine mazhabin hanafiya amma gaskiya ba su da wani dalili da ya karfafa wannan wannan kaifiyar da suka kawo shafi'iyya suka ce su suna ganin akwai mustahabbancin daga hannayen indal isbat wato ila nihaya ma'ana su ma sun yadda da cewa zai motsa wato zai daga hannun an gane ko zai daga hannun in kuka duba su wancan hanafiya hanafiya wancan na mazhabin farko da muka ambata ba akan kada hannu ba afwan ba akan daga hannu suke magana ba akan miƙar da hannun su suna ganin hannunka yana wato ba a haka yake an gane ko saboda haka sun ce zaka daga hannun ne wajen annafiyu da kuma ka sauke shi a wajen al-isbat daga nan shikenan kawai shafi'iyya su kuma suka ce a'a da ka zo wajen al-isbat to daga nan hannun zai zamanto a haka ba za ka in ka zo misali kace ashhadu allah ilaha illallah to illallah in ka daga shi din nan har karshen tahiyya yana haka har karshen tahiyya wannan shine mazhabin shafi'iyya anabila suka ce zai miƙar da hannun yayi ishara da shi lokacin duk da yazo ambatan Allah duk lokacin da zai ambaci Allah to zai daga hannun duk lokacin da yazo misali at-tahiyyatu lillah sai aji was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah to wa duk nin lokacin da yazo fadin sunan Allah sai daga an gane ko yawa amma su ma sun tafi akan wasu daga cikin su suka ce ba zai motsa ba to malikiya mazhabin malikiya sune waɗanda suka ce za a miƙar da hannun kuma za a kada shi tun daga farkon tahiyya har ƙarshen ta wasu wani kaulin a malikiya suka ce dama da hagu za ka kada wani kaulin kuma suka ce sama da ƙasa za ka daga amma sun fi tafiya akan kaulin sama da ƙasa fiye da na dama da hagu na fata an gane amma dukkanin su malikiya sun tafi akan cewa tun daga farko na tahiyyarka har zuwa ƙarshe zaka miƙar da hannun kuma zaka dinga kada shi ko dai ka kada shi ya zama dama da hagu ko kuma ka dinga kada shi ya zama sama da ƙasa to wannan sabanin da malamai suka yi game da motsa dan yatsa duk akan a karkashin wani hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan sa suka samu safani bari mu karasa ya kawo hadisin duk da bai kawo nassin sa ba gaba daya amma dai ya kawo wani bangare da sa yake cewa wa yaj'alu hadda mirfaqaihi ala fakhizai wa tarafa yadayhi ala rukubatai wa qabadat nayni ala min asabihi wa halqa halqatan sai kuma yayi halqa kamar yanda na nuna da su wayannan biyan ya danke su wannan kuma yayi halqa da su wannan kuma ya mika da shi ko a hakan ko kuma a haka thumma rafa isba'ahu yad'u biha sannan sai kuma yayi mika da dan yatsan sai yad'u biha yana yin addu'a da dan yatsan wala yuharrikuha babu zai motsa ba kaga ibn al-qayyim ya tafi akan kaulin ba a motsa dan yatsa kawai in ka mika da shi haka zaka tsaya har karshen tayya ba motsa ba wala yuharrikuha na fata an gane duk da cewa maganar tahrik din Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan lafazin da yazo da tahrik din wato kamar yanda yazo cikin sahihun nasa'i Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wala yuharrikuha yace fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha a wani lafazin hadisin sai yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuha yana motsa dan yatsan yad'u biha yana yin addu'a da shi to da suka zo wasu sai suka ce to ai an ce yuharrikuha yad'u biha sai an zo wajen addu'a shine zaka ji yanzu misali at-tahiyatu lillah as-salawatu wa tayyibatu wannan duk kirari ne da yabo ga Allah at-tayyibatu wa salawat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to assalamu alaina to anan ne zaka motsa tunda addu'a ka zo yi assalamu alaina suka ce yad'u ainihin wato yad'u biha wannan hadithin hadisi ne wanda yake Imam Ahmad da Imam An-Nasa'i da Imam Abu Dawud duk sun ruwaito wannan hadithin na wato daga wato dan yatsa ishara kai da dan yatsa amma kuma wato da kuma wani lafazin yazo da maganar yuharrikuha at-tahrik din shine motsawa ala ayyati halin dai khulasar wannan tattaunawa ta mu kun ji malamai sabani suka yi amma duk sun hada kan ishara din duk sun hada kan zakai ishara an gane ko dan dazu dan in saki abin nan har abin nan na sake komawa na ga wata fatawa da aka yi wa babban malami Abu Ishaq al-Huwaini rahmatullahi alai shi ma yake kawo maganar haduwarsu da Albani malaminsu Albani da abin da ya faru game da tattaunawa da suka yi akan dan motsa dan yatsa din da aka motsa dan yatsan dai wasu malaman sun tabbatar da shi wasu kuma sun ce kawai mikarwa zaka wasu suka ce in ma ka ji lafazin wato motsa dan yatsa ba motsawa ake nufi ba miƙar da shi ishara ake nufi da haka wasu sai suka fassara ita kanta lafazin da yazo da motsawar yana nufin ishara mafhum da haka dai babu rigima akan wannan malamai da yawa da sun yi maganganu akan wannan matsalar matsala ce wanda in mutum ya motsa akwai malaman da suka ce kada dan yatsan sa in kuma bai motsa ba akwai malaman da suka ce kawai zai yi ishara dama dai inda malaman duk babu sabani sun yi ittifaki shine ishara din ishara din babu sabani an gane ko sannan shi ma kadawar in zaka kada ko shi kansa ishara din haka ko haka wasu suka ce haka masu cewa haka suna da yawa cikin malamai wasu kuma suka ce haka to shi ma duk yanda kai din shi ma babu rigima a ciki wasu malaman suka ce haka zaka yi wasu suka ce haka zaka yi shi ma motsawar wasu in kai haka kaga motsawar sai dai ta zama sama da kasa in kai haka motsawar kuma ba zai yi ba sama da kasa sai dai dama da ne da hagu kuma zaka dinga yi ne a cikin nutsuwa ba sauri da sauri ba za ka ga wani kamar abin nan haka ina fata an gane wallahi ta'ala alam wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin as-salah hadisi na 957 Imam An-Nasa'i a cikin as-sahih hadisi na 1265 hadisi ne na sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Wa'il bin Hujr Allah ya kara masa yadda sannan kamar yanda muka faɗa Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi ya inganta shi a cikin as-sunan ثم يقول سنينا تشاء اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني idan yayi sujada ta farko ya dago to yana karanta wannan zikirin an gane ko Allahumma ghfirli yana cewa ya Allah ka gafarta min warhamni kai min rahama wajburni ka dawo min da abin da ya kukuce min shine wajburni in mutum kare tattalin arziki ya samu wajburni yana nufin Allah ya dawo min da tattalin arzikin sa an gane ko idan wata matsala mutum yake ya samu kansa a ciki yana son Allah ya maida shi yanda yake lokacin babu matsala shine wajburni ai an yarda alaihi ma zahaba min khairin abinda ya guje masa na alheri yake roƙon Allah ya dawo masa da shi shine wajburni wahadini ka shiryar da ni warzuquni ka azubta ni hakaza zakara ibn abbas an haka abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda wato ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithin imamu tirmidhi ya ruwaito shi a cikin as-sala hadithi na 284 imamu abu daud a cikin as-sala hadithi na 850 ibn majah a cikin iqamatus sala hadithi na 898 sannan shaykh nasruddin al-albani ya inganta shi a cikin as-sunan wa zakara huzaifa anhu annahu kana yaqul sannan huzaifa ya ruwaito hadithi shi ma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul annabi yana cewa rabbi ghfirli wannan shine mafi kankanta zikiri tsakanin wato sujada ta farko da ta biyu dan wannan zaman da za a yi kace rabbi ghfirli shine mafi kankanta Allah ka gafarta mu in kuma ka so ka dan yi mai tsawon shine wannan wanda muka gama karanta Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wannan hadisin shi ma Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin as-sala hadisi na 874 Imam An-Nasa'i a cikin at-Tabiq hadisi na 1145 Ibn Majah a cikin Iqamatus Salah hadisi na 897 sannan Sahahul Albani fi wato fi hadhihi sunan thumma yanhadu ala suduri qadamaihi wa rukbatayhi mu'tamidan ala fakhidayhi to yanzu yayi sujada ta farko ya dago yayi rabbi ghfirli mafi kankanta zikiri sannan ya sake komawa yayi sujada ta biyu yanzu zai miƙe zuwa raka'a ta biyu kenan yanzu an gama raka'a farko kenan to sai yace thumma yanhadu ala suduri qadamai sannan zai miƙe ne akan kirjin kafafuwansa wa rukbatayhi da guyoyinsa mu'tamidan ala fakhidayhi wato malam yana saki tabbatar da kaulin sa da ya gaya maka cewa in ka tashi tafiya ruku'u da guyuwa zaka tafi an gane ko in ka tashi tafiya zaka tafi ne da guyuwa sannan hannaye su biyo baya to idan zaka miƙe kuma sai yace thumma yanhabu mutun zai miƙe ala suduri qadamai akan kirjin kafafuwansa sudurul qadamai shine idan yan yatsun kafa ne nan in ka lankwasa su nan daga ƙasa shine sudurul qadam sadurul qadam shine nan in ka wuce yan yatsun kafa dan wannan tuwan nan da yake nan shine sudurul qadam to dama ai da kai sujada kaga akan wannan ka soke kafarka to sai aka ce in zaka miƙe to kaga daga kan wannan zaka miƙe sannan wa rukbatayhi ga guyoyi mu'tamidan ala fakhidayhi yana me dogara akan ainihin wato cinyoyinsa to kaga wajen miƙewar ma tunda hannayen su za su fara miƙewa kaga ita kanta da tafiyar da dagawar a wannan kaifiyar ta wahala fiye da wancan wanda wasu malaman suka tafi a kai domin yanzu kaga in ba ka karfa bane kai baka dafa hannu baka miƙe kana zaune a cikin sujada kawai kai zumbur ka miƙe ina ganin sai in akwai karfi da abin a ciki an gane ko sabanin waɗanda suka ce in zaka tafi tafi da hannu kaga hannu ya fara kaiwa ƙasa sannan sai guyoyi su biyo baya wannan kaifiyar ta dan fi sauki wajen tafiya sannan in zaka tafi zaka miƙe kuma sai ka dafa hannayen sai ka miƙe da guyoyinka sannan sai kuma sauran da abin da zai biyo baya biyo baya to idan ka dauki wannan kaifiyar ita ce kaifiyar da ainihin wato Ibn al-Qayyim ya tafi akan ta rahimahullahu ta'ala fa idana hada idan ya miƙe iftataha al-qira'a zai bude miƙewar tasa ne da karatu walam yaskut ba zai shiru ba abinda yasa malai ya gaya ma haka kaga a raka'a farko ai kai saktu da bayan kai kabbara harama ai ka dan shiru kai du'a'ul istiftah to idan kai kabbara raka'a farko ka miƙe zuwa ta biyu ba za ka sake maimaita du'a'ul istiftah ba kana miƙe kawai karatu zaka bude ka ci gaba da yi shine ma'ana iftataha al-qira'a sai mutun ya bude da karatu walam yaskut ba zai shiru ba kama yaskutu inda listifta kaman yanda ya shiru lokacin da zai du'a ul listifta a raka'a farko ثم يصلي الثانيه sannan sai ya sallaci raka'a ta biyu kal ula kamar yanda ya sallaci raka'a farko yanzu an baka sample da raka'a farko to ita ma ta biyin yanda kaga an ga ma daki daki ta farkon to ta biyin ita ma haka zaka yi ta illa fi arba'ati ashiya sai dai banda abubuwa guda hudu kar ka maimaita abubuwa guda hudu a raka'a ta biyu kamar yanda kai a ta farko na farko as-sukutu shuru والاستفتاح ده الدعاء بودا صلى وتكبيرة الإحرام ده كبر حرما وتطويلها ده سوي تكبر ركعة فرقو تدوى إنك كما يمتاسو ركعة تبيو أنغاني كو ينزع ركعة فرقو كاي شروع باين كاي شروع كاي دعاء الاستفتاح باين كاي دعاء الاستفتاح كاي كبر حرما سنن كاي دوغو الركعة توينزن كذو ركعة تبيو كر كاي شروع كر كاي دعاء الاستفتاح كر كما كاي مين karka tsawaita sannan karka maimaita kabbara harama fa idza jalasa lit tashahhud idan ya zauna domin yin tahiyya yanzu yayi raka'a ta biyu kenan to ya zo zaman tahiyya wa ba'a yadahu sai ya dora hannunsa al yusra na hagu ala fakhizihi al aisar akan cinyarsa ta hagu wa yadahu al yumna hannunsa na dama ala fakhizihi al ayman akan cinyarsa ta dama wa ashara bis sababa kamar yanda muka yi bayani dazu sai kuma yayi ishara yayi nuni bis sababa da wannan manuniya din wa kana la yansibuha nasba wala yuqimuha sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yansibuha nasban wala yuqimuha baya lankwasa shi lankwasawa ba kuma ya miƙar da shi tsaye miƙarwa bal yahaniha shi an yi kan dan lankwasa shi kadan shine ya haniha shay'an yasiran ba kantare shi yake haka ba ya miƙe shi a yakan dan lankwasa shi haka kadan kaga ba a miƙe bai kwanta ba bai miƙe ba ya dan lankwasa shi kadan shine bal ya haniha shay'an yasira wala yuharrikuha mala yana sake mai mita ma domin shi bai tafi akan hadisin motsawa bai ce amma fa kada ba zai motsa shi ba fa miƙarwa kawai zai kuma miƙarwa ga irin yanda zai ya haniha shay'an yasira wa yarfa'uha yad'u biha amma zai iya dagawa in yazo yin addu'a da shi kaga dama mun ci akwai malaman da suka ce za a taga ne amma lokacin addu'a kaman assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kaga addu'a ce to zai daga nan gurin wa yarmi basarahu ilaiha kuma zai kura idansa akan wannan dan yatsan in yana tahiya wannan dan yatsan shi zai zuba wa ido shi zai dinga kallo wa yabsudu al-yusra shi kuma hannun hagun zai shimfide shi ne gaba daya wa yatahamalu alaiha ya dora shi akan cinyar shi babu magana akwai wanda za ka ga kamar danjan mashin haka za ka ga hannu biyan da ya miƙar da su ko yana ta abu da wannan kuskure shi wannan na hagun kawai aje shi za ya kwantar da shi akan cinya wannan ne shine aka bashi wani aiki da zai wa amma sifatu julusi amma game da sufar zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a salla fa kama taqaddama baina sajadataini kamar yanda ya gabata ne tsakanin sujada guda biyu sawa'an daidai wa daidai da haka wa amma hadith ibn az-zubair amma game da hadith ibn az-zubair alladhi rawahu muslim hadithin abdullah ibn zubair wanda imam muslim ya ruwaito kana idza qa'ada fi salati cewa manzon Allah ya kasance idan yayi zaman salla ja'ala qadamahu al-aisar yakan sanya kafarsa ta hagu baina fakhizihi tsakanin cinyarsa wa saqihi da kaurinsa wa farasha qadamahu al-ayman ya kuma shimfida kafarsa ta dama fa hadha fit tashahhud al-akhiri wannan a tahiyyar karshe ne zaman tawarruk kenan inda mutum zai zame akan mazauninsa na hagu ya zauna akan mazauninsa na hagu kafar hagun ya zuro ta bangaren dama ita kuma ta daman ya kafe ta kamar yanda Malam Suleiman din nan yayi shi kuma irin wannan zaman shine at-tawarruk an gane ko kaga ya zauna akan mazaunin sa na hagu sannan kuma ya kafar hagun ya zuro ta bangaren dama sannan ta daman ita kuma ya kafe ta kaga yana da bambanci da wancan zaman na farko domin zaman farko akan kafarsa ta hagu yake shi kuma wannan ba akan kafa yake ba akan mazaunin sa yake kawai ya zame kafar ya zauna akan mazaunin sa to wannan shine zaman at-tawarruk annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan zaman ne a tahiyar karshe wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin al-masajid hadisi na 579 ذكر ابن الزبير انه يفرش اليمنى اليمين ذكر ابن الزبير انه يفرش اليمين وذكر ابو حميد انه ينسبها ابن الزبير يا رويتو cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shimfide ta dama abu humaid shi kuma yace a annahu yansibuha yana kafe ta ne wa hada wallahu a'lam laysa bi ikhtilafin wannan Allah shine yafi kowa sani laysa bi ikhtilafin wannan ba wani abun sabani bane babu wani sabani fa innahu kana la yajlisu alaiha domin ya kasance baya zama akan kafar bal yukhrijuha an yaminihi yakan fito da ita ne ta dawo bangaren dama fatakunu sai ta kasance bainal mansubati wal mafrusha sai ka ganta tsakanin wanda aka kafe da kuma wanda aka shimfide an gane ko ma'ana kaman ba wani sababi ne bane kaga can an ce ibnu zubair ya ce annahu yafrishul yamin yana shimfide dama shi kuma abu humaid ya ce a yansibu ha yana kafe daman ne to sai ibnu al-qayyim yake cewa a wannan ba wani sababi bane abinda ake nufi fa inna kana yajlisu alaiha yana zama ne akan ta ita ta hagun thumma yukhrijuha an yaminihi sannan sai ya fito da ita bangaren dama fatakunu kal bainal mansuba wal mafrusha wa yuqalu kana yaf'alu hadha wa hadha wasu kuma suka ce a ai ba wata dabuwa yakan yi wannan yakan yi wancan wani lokaci ya shimfide wani lokaci ya kafe an gane ko wani lokaci ya shimfide wani lokaci ya kafe musamman idan mutum mai jiki ne za ka ga wani lokaci kafewar ta kan yi masa wahala in ya kafe din kafin a gama tahiyya a gama azkar za ka ga ya yana jin wato yana jin zafi sosai saboda yanayin nauyin jikinsa to kaga shi wannan ya shimfide din shi zai fita dan bashi hutu a cikin sallarsa ko an bayyanta fakana yansibuha wa rubbama farashaha ahyanan wa huwa arwahu yake cewa wani lokaci yakan kafe ita ta daman wani lokaci kuma ya kwantar da ita ya shimfide ta shi yafi samar da hutu ita na shimfidewa din dan kashin kuɗe za a ga ba za ka ji ko da an tsawaita zaman tahiya din ba za ka ji kawo kosa da yawa ka gaji ba saboda al-ibtirash kan yi amma in ka kafe ta din to akwai wani nau'i na saurin gajiya da za ka samu thumma kana yatashahadu da'iman bi hadhihi al-jilsa wa yu'allimu ashaba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko da yaushe yana yin tahiya idan yayi irin wannan zama ko zaman farko ko zama na biyu to in yayi irin sa yana yin tahiya wa yu'allimu ashaba kuma yakan karantar da sahabbansa an yaqulu su ce at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan daya ce daga cikin sigogin tahiyya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin al-adhan hadisi na 831 da kuma hadisi na 835 wa wani bangare kuma na hadisin ya zo a cikin shi dai Bukhari din ga arqam nan hadisi na 1202 da hadisi na 6230 da hadisi na 6265 da hadisi na 6328 wayannan dukkanin su ainihin wato an samu a maimaitowar wannan alfaz din ya kakkawo su a wurare daban-daban yayi istishhadi da su shi Imam al-Bukhari an ce lokaci yayi to sai mu tashi wa kana yukhaffifuhu jiddan ka'annahu yusalli ala ar-radf to insha Allah sai mu tsaya anan din abinda muka karanta ya zama dai Allah ta'ala ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin to insha Allah kamar yanda an san da karatun namu muna yin sa sau biyu ne a wata yanzu insha Allah an dan samu wata fursa din mun mai da shi sau uku a wata da kaga kenan insha Allah najin addu'a ku tana da abin nan mai sauki insha Allah sati mai zuwa za mu karatu insha Allah insha Allah Allah ya ba mu dace insha Allah na'am to masha Allah na'am A jere za'a yi in muka yi sati mai zuwa sati na sama sai kowa ya huta insha Allah.
Allah